حسب الكليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم دعاء أولي المسلمين أكبر أولي ذاتي بشاهد الله في رمضان أولي سيطرة تدبير 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 صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na takwas da watan sha ɗaya shekara ta 2003 miladiya. Jiya idan ba manta ba mun je ƙarshen suratu Ali Imran, yau kuma za mu tashi farkon suratu Nisa. Kafin mu ci gaba akwai takaitattun tambayoyi. Mai tambaya na farko yana tambaya ne cewa idan mutum yana da motoci na haya sai ya sayar da su, to zai fitar da zakka a kuɗin da ya sayar da su ɗin ko kuwa da mota ta haya da gida na haya da dukkan waɗansu na'urori da ake yin amfani da su don neman abinci kamar injin niƙa, niƙa na gari ko niƙan tattasai ko inji na yin welding ko dukkan wata kayan na'ura ta neman kuɗi, keken ɗinki da sauransu, waɗannan abubuwa ba a fitar musu da zakka. Amma kuɗin da mutum ya samu da waɗannan abubuwan idan ya tara suka kai nisabi suka ce kada ka zai fitar da zakkar su. Haka idan mutum ya sayar da motocin sai ya haɗa kuɗin da waɗansu kuɗinsa lokacin zakka ya zai fitar musu da zakka. Amma idan ya waɗansu bukatun su zo da su kafin lokacin zakkarsa, to abin da ya rage a ƙasa shi ake fitar mu da zakka. Gidan haya ma haka al'amarinsa yake. Mutum idan yana da gidaje wanda yake da 'yan haya a ciki, ko da gida 10 ne ko 20 ko 30, shi gidan ba za a fitar masa da zakka ba. Amma kuɗin da aka samu ta hanyar gidan idan an tara sun kai nisabi in shekara ta yi za a fitar musu da zakka. Wannan yana magana a kan a wani gari sai tafiya ta kama shi zuwa wani gari kuma zai sallah a can, sai ya zanto akwai bambanci tsakanin ranar da aka ɗauki azumi a garin da ya gari da garin da ya je. To idan sallah ta zo da garinsa zai yi amfani wajen yin sallah ko kuma da garin da ya je zai yi amfani, wato ganin watan garin da ya bari ko ganin watan garin da ya je zai yi amfani da shi don ajiye azuminsa. Na fatan kun fahimci tambayar. Lokacin da kai tafiya ka je wani gari, hukuncin garinka ya barka gaba ɗaya, hukuncin can garin ne ya kama ka. Idan mutanen garin da ka je suka ce yau ne sallah, dole kai sallah. Idan suka ce gobe ne sallah, kuma dole kai sallah tare da su. Abin da za ka yi tambaya shi ne kila ya kasance lissafi ya sabon ban ka je can garin kana da azumi 28, su kuma suna da azumi 29, sun riga ka ɗaukar su, saboda haka a 29 sun suka ga wata, ka ga gobe za su yi sallah kenan. Kai kuma idan ka ajiye ka yi sallah gobe yanzu azumin ka 28 ko ba a yin azumi 28, to me hukuncin ka irin wannan yanayi? Hukuncin ka dole kai sallah tare da su bayan sallah karama ɗaya. Wannan shi ne ka'idar ka. Ko kuma ya kasance kai ne ka riga su ɗauka, ka je garin suna da azumi 29 a ranar da kai kake da na 30 a bakinka, ko ba su ga wata ba, dan haka suka ce gobe za su yi azumi. Idan kai ka yi azumi gobe ya zanto kana da 30 da ɗaya kenan, su kuma sannan ne suka cika 30, to anan idan za ka yi sallah tare da su za ka yi azumi 30 da ɗaya kenan. To me hukuncin ka irin wannan yanayi? To shi ne malamai suka yi maganganu guda biyu. Magana ta farko, malaman da suke ganin cewa za ka ajiye azumi sai dai kuma ba za ka sha ruwa a gaban jama'a ba don kar a nuna na maka zaton cewa wani baya azumi, sai ka shiga ɗaki ka ci gindin ka fito ka yi shiru, ba za ka ce ni yau kake sallah a wajena ba, ban za a yin azumi 31. Magana ta biyu, malaman da suke ganin cewa ai tunda da ya kawo nan garin hukuncin garin ya kama ka, dole ka yi azumi 31, dole ne ka yi sallah, sai ya zanto wannan ke ɓantaccen hukunci ne da ya shafe ka kai da ire-irenka. Al'aslu fi siyam shi ne ya zanto cewa guda 29 ne ko 30, amma ya iya yiwuwa ya ɗara haka idan uzuri ya kama makamancin naka. Za ku fahimci abin idan kun kwatanta da wata ibadar daban ba azumi ba, kamar sallah. Ka shigo cikin sallah yanzu, sallar da ake mata raka'a huɗu, sai kala samu limami a cikin raka'a ta biyu, kai ita ce ta farko a wajenka, kai tabbara ka shiga sallah. Kada liman zai zauna a yi tafiya, kuma dole ka zauna ka yi tafiya tare da shi. Idan ya tashi lokacin da ya kawo ta hudu ya zauna, sannan kuma za ka zauna a yi tafiya tare da kai. Idan ya sallama sannan ka tashi ka tuko ɗaya, zama nawa kai a cikin sallar ka, amma ka'ida zama nawa yake a cikin sallar, to kai kai uku kuma sallar ka kai, kai tahiyya uku kuma sallar ka kai, kaga wannan wani abu ne da yake shafe ka yake bance ka kai kadai, idan wancan ya daure maka yana tabbatar wannan zai wayar maka da kai, dan abin da ka samu kanka dan ka'ida ta daukan azumi ko ajewa, wato ibada ce wanda mutum baya ke bantar kansa shi kadai da ita, dole ya bi sauran jama'ar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko da ka ga wata idan ka faɗa a gari cewa na ga wata aka kare ta aka ce ba yadda daga ninka ba, to ba ka halatta ka ɗauki azumi tun kaɗai, dole ka bari ka ɗauka tare da jama'a. Ko da ka gani ka ba da shela a gari aka ce ba yadda daga ninka ba, jama'a suka ce su ba za su yi sallah, ba su halatta ka ce za ka yi sallah kai kaɗai, domin da sallah da ɗaukan azumi da layya da idi dukkansu ibada ce jama'iyya, ibada ce wanda yake taron jama'a ne suke haɗuwa su yi gaba ɗaya. Mutum ɗaya baya kaɗaituwa da ibadar, ko kuma ɗan fuskararru su saɓa wa mafiya yawa, idan sun yi haka to ba za a karɓa ba. Ina fatan kun fahimta wannan dai shi ne fiqhun matsalar. Wannan kuma yake cewa wace irin tafiya ce mutum zai iya ajiye azumi a cikinta, sannan kuma menene yafi tsakanin ajiye azumi ɗin da shan ruwa? Tafiyar da za ka yi azumi da za ka ajiye azumi a cikinta, dukkan tafiyar da za ka yi mata kasoro, to ya halatta ka ajiye azumi a cikinta. A ka'ida ta shari'ar musulunci ba a iya kwantar da wani adadi na kilometer, cewa ga wani adadi na kilometer sai in ka cinye su ne sannan ka yi tafiyar da za ka yi kasoro, domin lafazin as-safaru a larabci laysa lahu haddun la fil lughati wala fis shar'i fal mu'tamadu fihi al-urf, wato ba da iyaka, ba wani wanda zai ce ma ga wani kamus din larabci da yake tafiya ba a kiranta da suna as-safaru sai ta kai kilometer kaza. Babu kuma wani hadisi ko aya da za ka iya kafa hujja da shi cewa tafiya ba a kiranta da suna tafiya sai ta kai mil kaza ko kilometer kaza. Da haka dangane da tantance menene tafiya, akan koma ne zuwa ga urfin mutane, ma ta'arafa alaihim nas, me mutane suka saba faɗa. Idan mazaunin Maiduguri nan cikin garin Maiduguri ina da buwar road, sai na tashi na tafi barat na hanyar Bada mai na lari barak, na yi tafiya ko na je unguwa, unguwa na je, to ba zan yi kasar ba kina, daga garin Maiduguri sai na tashi na tafi Bene Ser, haga na yi tafiya daga nan zuwa Bene Ser kuma kilomita nawa ne? 70 ko 60 ko na maka wancan haka, 74 ko na maka wancan haka, to zan yi kasar ke nan a hanya, kuma zan ajiye azumi idan ina so. Daga nan sai na tashi na tafi Dambuwa kilomita 80 ko na maka wancan haka, zan ajiye azumi zan yi kasar. Daga nan sai na tashi na tafi Bama kilomita 70 ko na maka wancan haka, zan ajiye azumi idan ina so zan yi kasar kuma a hanya. Duk abin da za a kira shi da suna tafiya wanda za a bambanta shi da zuwa unguwa, to shi ne idan aboki kuke ga ka tafi daga aboki ka tafi kafin ba dauki kilomita 40 ne, amma za ka yi kasaro a hanya. Idan a Kano kake ka tashi daga Kano ka tafi Gwarzo kilomita 70 ne, ko ka tafi Gezawa kilomita 50 ko na maka mutum haka, za ka yi kasaro a hanya. Idan ka tashi daga Kaduna za ka je Zaria, daga Zaria za ka je Kaduna, za ka yi kasaro a hanya idan sallah ta kama ka, ya halaka ka ajiye azumi kuma idan kana so kilomita 70 ne, idan kuna so tafiya ba unguwa ba. Ina ba zan sani daga Kaduna kan ko daji za ka, za a ce ka je unguwa ko za a ce ka yi tafiya, kai nan da mai dubi kike dan me zaka bada kotar haka, dan dubi ne zaka bada tafiya, mutumin da yake cikin garin da ne zai je daji za a ce wani yayi tafiya ko za a ce wani ya je unguwa. In aka ce unguwa ya je, to ba zai kasar ba, ba zai ajiye azumi ba. Za a ce tafiya yi, to zai ajiye azumi kuma zai kasar, kawai shi ne bambanci. Ma'ana dai nassi na shari'a bai iyakance wani adadi na min ko kilomita, cewa idan ka in ya fi haka sannan za a kira shi da suna tafiya ba. Akan kyale mutane menene suka ɗauka tafiya a garinsu, daga wani ratan tafiya, wani distance, wani zango, wata masafa ce wanda za a kira ta da suna wani yayi tafiya, to ita ce ake yin kasaro, ita ce kuma ya halatta a ajiye azumi. Bambanci shi ne kasar dole ce, bisa zance mafi inganci. Ba ka raɗin su daga cikin malamai suke garin duk tafiyar da za ka yi mata kasaro, inda za ka shiga sallah ba ka da sallah. Amma ajiye azumi ko ba dole ba ne, in ka ga dama ka yi azumi, in ka ga dama ka ajiye, to wanne ne yafi cikin ajiyewa ko abin nan? Wannan mas'ala ce da malamai suka tattauna akan ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi a cikin sahabbai, kamar yadda hadisi yake cikin sahih Bukhari a kitabu siyar, cikin su akwai mai azumi, cikin su akwai wanda ya ajiye, kuma wani bai aibata wani ba. Mai azumi bai ce kai wani ya saka ajiye ba, wanda ya ajiye bai ce kai wani ya saka ajiye ba. To sai dai abinda sunna ta nuna shi ne, lokacin da kai tafiya ka ɗauki azumi a bakinka ko ta sha wahala, wahala mai tsanani, to abinda sunna suka nada su ne ka karya azuminka bayan sallar shekara mai zuwa. Domin akwai wani sahabi da ya ɗauki azumi ya bugata garin ka suma da rana, haka da aka faɗa manzo Allah, sai manzo Allah ce laysa minal birri siyamu safar, baya cikin aikin da'a mutum ya yi azumi lokacin da yake tafiya. Sai malamai suka fassara abinda yake nufi baya cikin aikin da'a ko neman lada ga matafiyin da ya ji wahala amma kuma ya tafiya ya ci abinci. Ba wani kalin lada da za ka samu, gara ka ci abincin da kawai bayan sallar sai karama guda ɗaya. Wannan hadisi shi ne na cikin sahih Bukhari. Hukuncin sallar dare da aya ɗaya ko sura ɗaya ya halatta, don za ka ɗauki sura ɗaya kai ta maimaitawa a cikin kowace raka'a, ka maimaita ta sau goma, sau sha biyar, sau ashirin, ya halatta. Yanzu Allah ya yi sallar dare da aya ɗaya cikin ƙarshen suratul Ma'ida, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ita ta ɗaya tare da ta zai aka sakura da Alƙur'ani ya san ta gaba ɗaya, amma ya yi haka don yin nuna aljawab. Abinda ake bukata a sallar dare doguwar tsayuwa, wannan doguwar tsayuwa din shi ne ka ga dogayen surori ne ko kuma kananan surori, ta haddace kai ta leme ta su kadai har kai tsayuwa da take ta kai matuka wajen tsayuwa, bari mu tike yamin lauli. Ba bambanci tsakanin wanda yake yamin lauli da suratul Baqara a cikin rukuwoyi goma, ka ga izu biyar kenan, da kuma wanda ya zo daga sarrafa kuma rabbikal a'la yayin ta leme ta shi ma har sau biyar, irin daɗewar da suka yi ɗaya ce, irin yawan karatun da suka yi ɗaya ne, don haka fadlan kiyamul layl su ɗaya ne. Wancan ba zai ce ganin surat al-baqara ta zai, ko kuma da surat al-ikhlas da qul huwallahu da qul ya kai ta haka da qul a'udhu, don haka na fi ka ne surat al-baqara daɗewar a tsaye ake bukata. Don haka Allah ce kumil layla illa qalila fa abbar bil qiyam, sai Allah ya bayyana al-qiyam din a madadin sallah gaba ɗaya. Tambaya ta ƙarshe, menene hujjar kalmar ba za a yi zikiri da kalma ɗaya ba? Wato maganar jin kenan. Hujja ta ita ce babu inda yake cikin hadisi inda manzon Allah ya yi zikiri da kalma ɗaya. Duk zikirai da addu'o'i da manzon Allah ya amfani da su gaba ɗayan su jumloli ne, kamar subhanallahi wa bihamdihi, wannan jumla ce sentence ne cikakke. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جملولين لما جمله دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله جمل ني ودن جملولين با ما جمله دي با سنتنس دي با سنتنس ني ده هو من الله يحدا حدو كو جروي غدا باب ان ذا دوك كلمه دي ايتا كداي كلمه سنجل انت اي ذكري دي تو باب دا حتى هر يوزو انا نا كان بكانا دكان وند يي ذكري تي الله الله Allah bai yi zikiri ba, domin Allah ne, don ka ce Allah Allah ba ka yabe shi ba, ba ka kunje shi ba. Me kai kenan Allah 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 kai kenan ba ka ce kuma ba, amma Allahu akbar kaga mun mutu dawal sabar Allahu din mun mutu dawal sabar jalala akbar kuma yazo ne kenan, kaga wannan yabo ne. Ina fata an fahimta, la ilaha illallah nafiyun wa isbat, ka kore dukkan ilahiyya daga kowa, ka tabbatar da ita ga Allah shi kadai daya daya. Subhanallah, ka tabbatar masa da tsarki, tsarki kuma shi ne dukkan kamala da kore masa dukkan wani dukki, wannan shi ne zikiri. Amma duk mutumin da yake Allah Allah ka dauke zikiri ba, na taɓa jin wani yana kafa hujjarta wai Allah ce qul huwallahu, ka ce Allah, to wannan ita ce hujja na cewa ya halatta mutum ya yi zikiri na Allah 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 kadai shi kadai. To kaga idan mutum ya yi wannan magana a wurin da yake akwai malamai sai a masu dariya, to amma tun da kila waɗansu waɗanda ba malamai bai tara sai suka ɗauka cewa ya ci gari ba hamayya, tun da a wurin ba mai masa musu, to amma tun da mu ya halatta mai masa musu, kaga zai yi bayanin yaya al'amari yake. Qulillahu gaba ɗaya ayar ba ta maganar zikiri, kwata-kwata ba maganar zikiri a cikin ayar. Kuma aya ta Alƙur'ani in kana son ka fahimce ta sai ka lura da bayanta da gabanta, wani lokaci shi ne zai tantance ma'ana, ba kawai ka ɗauko kalma a tsakiyar aya ba. Ubangiji ta'ala ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tujidunaha wa tukhfuna katira وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله duk ka manta da bayan fa sai ka dauki ulillahu thumma zarhum fi khawdihim yal'abu abinda aya take cewa da su girmama Allah ba matukar girman da ya kamata a baki yayin da suka ce ma anzalallahu ala bakrin min shay Allah bai saukar da wani abu ba akan wani mutum ma'ana wannan ya zama nuna na Allah suka yi nuna na ladabi suka gare shi domin ya kyale mutane kalazubi kenan wanda wannan ya fitar da hikimar Allah ne ya kyale mutane kalazubi dan yake ayah sabul insani an yufrika shida afa hasibtum annana khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un hikimar Allah ta fitar da ya kyale mutane kalazubi dan haka da suka ce Allah bai saukar da komai akan kowa ba sun nuna ladabi gare shi idza qalu ma anzalallahu ala basharin min shay su wanda suke wannan da'awar yahudawa ne fa wanda sun yadda da annabi Musa sun yadda da littafin at-taura sun yadda da annabi Musa annabi ne sun yadda da at-taura kuma su cikin littafi ne amma dan su yi musu manzancin manzon Allah sai suka ce ai gaba ɗaya ma ba a turo kowa da komai ba sai Allah ya lakana hujja akan bakin manzon Allah yace kun ka ce da su man anzala kitabal ladhi ja'a bihi Musa to littafin da aka saukar akan annabi Musa kuma littafin da annabi Musa ya saukar da su kuma wa ya saukar da shi wannan kitabun man anzala kitabal ladhi ja'a bihi Musa nuran hudan lin ba siriya ga hakke da mutane fa ja'alunahu qaratisa ku da kanku kuke safata a cikin takaddu a hannunku to budunaha wanda ya dace da daidai ku bayyana a wanda ya dace da son zuciyarku ku bayyana wa takuna kafira wanda ya tukar da son zuciyarku ku koye wa ulimtum ma lam ta'lamu a cikin sa aka sanar da ku abin da ba ku sani ba antum wala aba'ukum ku da iyayenku ba ku san komai ba da a cikin wannan littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa aka sanar da ku wa ya saukar da shi kaga anan gurin sai su shiru da tunda sai shi sai Allah ke kulli Allah ka sai mutu Allah ne ya saukar da shi ma'anin zan kan kulli Allah anzala kitabal ladhi ja'a bihi Musa nuran amma ba za a maimaita anzala kitabal ladhi ba tunda ya maimaito a da sai ya zama maimai kulli Allah ma'ana kulli Allah anzalahu kulli Allah anzala kitabal ladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin nas فجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا لما كنا ابن ذا ايتني كنا ابن مالك سوى وهك ما يؤلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دمي وزيد مستغني عنه اذ ارد معنى ابن ذا دؤك سيسي اتكن مغنى تو انت ذو ينسي بس انت فتاة ابو يكن ينسيسي ودن ينسيسي كمان مدوني سيسي مكا واي تاردكو a wurin su kuma zaidu ne ta sai ka ce zaidu ba sai ka ce zaidu ne tare da mu ba sai ka faɗi haka ba ba sai ka ce tare da mu akwai zaidu ba dan kalmar tare da ku shi sananne yake a wurinsa wane ne shi ne bai sani ba da ka ce zaidu ya zama ansa ina fatan kun fahimta yace wafi jawabi kaifa zaidun qul bani zaidu ba da lafiya sai aka ba ku ce kaifa zaid kaga anan ya san waye tare da ku sunan sa zaid amma abinda bai sani ba yana da lafiya ko baya da lafiya da ka tashi ba shi amsa sai ka ce dani abinda kake nufi mariyu baya da lafiya ba sai ka ce ba zaidu baya da lafiya dan shi ne tambayar ya san zaidu kai dan a cikin tambayar ma ya kawo kalmar zaidu yana da zaidu sananne ne a wurin sa abinda bai sani ba me zaidu yake cikin lafiya ko rashin sa ina fata kun fahimta to anan gurin a cikin tambayar ma'ana man anzala kitabal ladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin nas duk sanin ne tunda an fada baya kulillahu ba sai an ce kulillahu anzala kitabal ladhi dan sananne ne a wurin mai karatu tunda ya karanto ayar daga farko zuwa daidai inda aka ce kulillahu ina ji ya da yana gare ka fili to lalle ya halatta mu sai maka musu tunda muna da hujja ke kaga yadda aya take ba wannan ba za a kafa hujja da mu sai dai sai kafa hujja da wannan a san cewa ya halatta da zikiri da kalma daya wallahi sai a yi masa dariya kawai an riga an dauka cewa ko dai mai son zuciya ne ko kuma jahili ne yake gar malamai a wurin da yake malamai din babu su ko ko mai son zuciya cikin biyu lalle akwai daya yanzu ne duk zikirin da manzon Allah bari in karanta muku kaɗan daga cikin su daga cikin manzon Allah yana cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusur in ya tashi daga gaske wannan kalma ɗaya ce jumla ce ta gaskiya yana karanta kul huwallahu ahad yana karanta kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas idan ya ji kulce barci waɗannan kai duk jumloli ne a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta aminu rasulullahi zuwa karshe in ya zo kulce barci wannan duk jumla ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya tashi yana cewa alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adana li bi dhikrihi Tirmidhi ya rawaito wannan duk jumla ce cikakkiya, ba wai magana kalma ɗaya bace. Yakan ce Allahumma kini azabaka wa tabaka ibadaka salasa marrat hatta uku. Wannan kai yana cikin Bukhari, Tirmidhi ma kuma ya rawaito. Gashi nan gurin alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'ya lahu. Yakan ce Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fahfazha wa in amataha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al'afiya. Duk waɗannan jumal ne ba inda jikirin nan za Allah yake a matsayin kalma ɗaya, wanda duk yake akwai muna jiran su daga nan kafin ƙarshen Ramadan ya kawo mu. Ba ta ana yin jikiri ne jumla ta kaciya, kuma ba a yin jikiri cikin tafi, kuma ba a yin jikiri da kiɗa, bai halatta da yin jikiri da kiɗa, kuma ba a yin jikiri kuma ana rawa. Duk wanda ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ganar da mu, Allah fahimtar da mu. Yau za mu shiga suratul Nisa'i. Ko ya dai kan zamu taba a ciki duk da cewa mun samu karancin hakkin musallan turki da yako. Suratul Nisa'i ita ce sura ta hudu a cikin jerin surori daga sama. Suratul Fatiha, Suratul Baqara, Suratul Ali Imran, Suratul Nisa. Sura ce wanda take madaniya bisa ga zance mafi inganci. Tana kunshe da ayoyi 176. An fahimta ko? Dalilin da ke nuna kasancewarta tana cikin sura ce madaniya, ma'ana an saukar da ita a Madina. Ummu da Aisha take cewa farkon abin da Allah ya saukar na Alkur'ani shine suratul Minhu Mufassal fi hadhihi al-jannati wan nar. Wadansu surori daga abin da ake kira al-Mufassal. Al-Mufassal cikin Alkur'ani daga suratul Hujurat zuwa suratul Nas. Take galibin abin da aka saukar kenan. Ambaton wuta da aljanna. Amma ba a saukar da suratul Baqara ba, da suratul Ali Imran, da suratul Nisa'i sai bayan an zo Madina. Take san ba a saukar da suratul Nisa'i ba ma sai ina tare da annabi a gida daya. A tarihan ta ko Aisha ba ta tare da annabi a gida daya ba sai bayan da aka je Madina. Wannan ne cewa sura ce wadda take madaniya. Fatan da muke Ubangiji ta'ala ya yi mana jagoranci wajen fahimtar ayoyinta daidai da kuma yin aiki da su. Mai Allah ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
بايان بسم الله أبنجد يا أيها الناس يا كومتاني اتقوا ربكم كتولة أبنجد لفظا التقوى بدا الاتقال الاتقاسي لي اتخاذ الوقاية وتقلق بالقوة تكانون قد عذاب أبنجد ko riki shamaki tsakaninku da fushin Allah. Ittaqu rabbakum, ku tsorata Ubangiji, allazi khalaqakum, wanda ya halitte ku, min nafsin wahida, daga rai wanda kuke guda daya. Lafazin nafs a nan gurin ana nufin annabi Adam alaihi salam, dan shi ne rai din wanda kuke guda daya. Amma tunda annabi Adam ne, da sai a ce min nafsin wahid, to amma saboda lafazin nafs din a larabce mu'annath, da haka sai zanto na a cikin sa ma ya zanto mu'annath. Min nafsin wahidatin, Ubangiji ya halitte ku daga rai wanda take kwaya daya, shine annabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, kuma ya halitti matarsa daga gare shi, wato ita na Hawwa'u. An halitte ta ne daga wani bangare na jikin annabi Adam alaihi salam. Hadisi ya tabbata cikin Sahihi Muslim da kuma cikin Sunan Nasa'i da waɗansu littattafan sunna wanda yake nuna haka. Manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه مسيء أنها لكتا بذكتي نها تركني كما مدي لما كركتر أبو أجكين هكا الكري فيني كومة السبكي سما تافكو إنا لنكو سوا تافكو إنا كركتوا معنى أبن ديكي نكي ما ترفلكو أنها لكتا daga haƙar ƙarin namijin farko. Matar farko ita ce Hawwa, namijin farko shi ne annabi Adam alaihi salam. Wannan ɗabi'a ta kasancewar sinadarin halittar mace ta farko na Hawwa'u daga karkataccen kashi ne, sai ya kasance a ɗabi'ar ta ita ta zanto mai karkataccen hali ko mai lankwataccen hali. Manzo Allah ya ce in zahabta tuqimuha kafartaha, in har kace sai ka miƙar da mutum 100% ta zama maka daidai, to sai dai ka karya ba inda za a yi kashin hankali kari ka miƙar da shi, dole ka kyale shi a karkashin. Fa in istamta'aka biha fastamti' biha wa biha iwaj, ko fa in istamta'aka biha istamta'aka biha wa biha iwaj. In dai har za ka moru da ya mace, to sai dai ka more ta a yadda kake a karkashin, wani wurin ka burge ka, wani wurin ka ba ka hutu, wani wurin ka kayatar da kai, wani wurin kuma ka sa ka ji ka rasa inda za ka sa kanka. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yatruku mu'minun mu'mina in kariha minha shay'an ko in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kada mummuni ya dauki kalan tsana ya dora wa mummuna ɗan uwarsa, domin in ta ba shi haushi a wata ɗabi'ar ta da halayyar ta, za ta burge shi ta kayatar da shi a wata ɗabi'ar ta da halayyar ta. Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, ku tsorata ubangijin da ya halicce ku daga rai guda ɗaya, wa khalaqa minha zawjaha, ya halicci matarsa daga jikin ta kuma, wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa, lafazin bassa farraqa wa nasara, sai ubangiji ya ɗaiɗaya ta, sai ubangiji ya yaɗa minhuma daga waɗannan halittar guda biyu na farko annabi Adam da Hawwa, me ya yaɗa me ya ɗaiɗaya ta, rijalan katiran wa nisaa, mazaje masu tarin yawa da mata su ma masu tarin yawa. Abinda ake nufi rijalan katiran wa nisaa'an katiran, amma tunda katiran ta farko ta zo ba sai an maimaita ta biyu ba, kamar yadda Allah ya ce wa zakirina Allah katiran wa zakirati, ba sai an ce wa zakirina Allah katiran wa zakirati katiran, katiran din ta farko ta wadatar da ta biyu, ma'ana daga su ne Ubangiji ta'ala ya yada bil adama a ban kasa, ya daidaita su a wurare daban-daban. Abinda wannan aya take tunatar da mu cewa duk yadda launin fatan mu ya sa bamban, duk yadda yaran mu ya zama daban-daban, duk yadda matsugunnin mu da inda Allah ya kaddara zaman kowa, wani a yanki mai sahara, wani a yanki na savana, wani a bakin teku, wani a cikin tsibiri, dukkan mu dai asalin mu daga annabi Adam ne, daga Hawwa ne. Basta minhuma rijalan katiran wa nisaa, wattaqullaha, ku tsare dokar Allah, ku ji tsoron Ubangiji, allazi tasaaluna bihi, lafazin tasaaluna bihi akan karanta shi tasaaluna bihi, akan karanta shi tasaaluna bihi, ma'ana ku ji tsoron Ubangiji wanda da shi kuke tambayar junan ku wani abu, in sai da kai ba ni dan Allah, ko ka sai da ni ba ni dan Allah, ko in sai da ita ko ta sai da ke ban dan Allah, shine allazi tasaaluna bihi, wanda kuke tambayar junan ku. Wal arham, kuma ku ji tsoron zamantakewa da ke tsakanin ku, kar ku yanke ta, kar ta wargaje, kar ta karye, kar ta daidaita, lalle ku tsare ta ta yadda ba ta lalace ba, ta yadda ba ta wargaje ba. Idan mun karanta wal arhama da yawa mimun din nan wato ainihin nasaba kenan, sai zanto lafazin al arhama an yi akasin sa ne akan lafazin dalala, wattaqullaha, sannan wattaqul arhama, ku tsorata Ubangiji kar ku kifa dokarsa, sannan wattaqul arhama, ku kiyayi zamantakewa, kar ku bari ta lalace a tsakaninku, kar ku kashe zumunci, ku raye da zumunci a tsakaninku da juna. An gane ku? Amma akwai qira'ar wal arhami, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami, wato ku tsorata Ubangiji wanda kuke tambayar junanku bihi da sunanta, cewa ba ni dan Allah, ba ni dan Allah, wal arhami, sannan kuma wanda kuma wato kuke tambayar junanku da shi, kuma kuke tambayar junanku bil arhami, da zamantakewa da ke tsakaninku. Za ka zo ka cewa wanka, wane tana zamantakewa da ke tsakaninmu kai minka ba, ka cewa mahaifinka, wane tana matsayinka na mahaifina ya kamata kai minka da ana da haƙƙi a kanka, ko mahaifi ya cewa ɗansa, wane tana ni ɗanka ne ina da haƙƙi a kanka na kaza ya kamata kai minka da, kana tunatar da shi zamantakewarka da shi, kasancewarsa wanka ko ƙaninka, kasancewarka ɗanka ko babanka, kasancewarka ɗanwa ko ɗanƙani, ko ɗanƙanin baba ko ɗanƙanin mahaifiya, ma'ana dai kuna tambayar junanku, kukan yi wa juna kyauta a sakamakon zumunci. Ina fata an fahimta wannan. Idan mun ɗauki qira'ar wal arhami kenan, shine wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba, lalle Ubangiji ta'ala mai kiwatar ku ne, ya ga me kuke aikatawa, me kuke cewa, domin ya muku hisabi akan hakan ranar tashin kiyama. Waɗannan qira'o'i guda biyu, qira'ar wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama, ita ce qira'ar mu'zamul qurra, qira'ar wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami ita ce qira'ar Hamza ibn Habib az-Zayyad, wa hamzatu wal arhama bil khafd dammala, kuma yadda wato ainihin al-Katibi ya faɗa. To wannan qira'a waɗansu malamai na lugha sun yi inkarin ta, wajen yi inkarin ta suka ce da ka'ida ta harkar larabci ba a yin adafi na suna na zahiri akan damiri wato wakilin suna ya kasance li'irabin da lamirin ya kamata ya samu shi suna na zahiri za a bashi ba tare da an maimaita harfin jarri ba yadda kasan baki yake wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi lafazi hi ay damiri wanda ke majrurun ne bil ba'i an gane ko amma tunda damiri ya zanto wato ainihin mabni ne ala sukun sai zanto wurin ne mahallin mahallin jarri domin bi din ina ba ta an fahimta to wal arhami wato kenan tasaaluna bihi wa bil arhami to amma ba amma me tabaun ba sai aka ce wal arhami sai zanto al arhami da kasra din nan an yi aka sun sa ne akan me akan damiri da ke cikin bihi to shi ne abin da yake karo da abin da suka sani a nahwu dan me za a yi aka sun al arhami wanda al ismu zahir ne akan al damiri wanda shine bihi min gairi i'adati harfil jarri ba tare da an maimaita harfin jarra ba kuma sai Allah ya ce fa fatafna bihi wa bidarihi al arda bi tiba wa darihi al arda kaga da an ce wa darihi sai zanto an yi aka sun al dar wanda yake ismu zahir ne akan damiri min gairi i'adati harfil jarri ina fata an fahimta to amma ka'idar larabci ko da madhabin malaman nahwu na basra sun so ko sun ki qur'ani da ya sauka da wannan larabcin qur'ani kuma shi ne ya kamata a bi ba ka'ida ta wadansu malaman nahwu ina fata an fahimta dan akwai malaman nahwu da suka zahafa suka ce duk wanda mai karanta qur'ani wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami sai ne kan ko sallah yake sai dai in fita daga cikin sallah sai ka dan ma san yayi lahani cikin garin to amma kuma qira'a ce sabita mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata ba a ce kawai dan ta cika da wata ka'ida ta nahwu ayi inkari ta ubangiji yake inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah mai ki watar halinku ne kuma ya san me kike sai Allah ta
وعاتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
وعاتوا اليتامى أموالهم اليتامى سنة مرايو دمان jam'i ne na kalmar al-yatim al-yatim shine dukkan mutumin da ya rasa mahaifi kafin mutum ya kai ga balaga mutane ko namiji yarinya da ta rasa uba bata balaga ba ta zanto marainiya yaron da ya rasa uba kafin ya kai ga balaga shi ma ya zanto maraini ya zanto maraya ke to waɗannan su ne marayu amma idan mutum bai rasa uba ba har sai bayan ya balaga a harshen shari'a ba a kiran shi da suna maraya eh zamu iya cewa mahaifansa sun rasu amma ba zai mutu ba maraya wanda hukuntun da Allah ya ambata ko manzon sa yi bayani cikin Qur'ani na marayu a cikin shafe shi na cewa a jikin sa maraya a jikin maraya shi sai dai shi ko ta babu idan yana cikin masakin ayoyin da suka ce a jikin sa miskinai sai su shafe shi idan yana cikin fuqara ayoyin da suka ce a jikin sa fuqara sai su shafe shi idan yana cikin zawul qurba ayoyin da suka ce a jikin sa dangi sai su shafe shi amma ayoyin maraya suna magana ne akan yaron da bai kai ga balaga ba ya rasa uba ko yarinyar da bata kai ga balaga ba ta rasa to irin waɗannan marayu su ne Allah ce wa atul yatama amwala ku bai wa marayu dukiyoyin an gane ku wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib kada ku musanya mummuna da kikkiawa an gane ku wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyoyin su haɗa da nasu an gane ko dan wadansu ke lafazin ila an yana nufin ma'a la ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum kar ku ci dukiyoyin su garwaye da naku wannan aya tana magana ne a daidai lokacin da waɗanda aka ba su riƙon maraya in an ba su marayan da dukiyar marayan sukan haɗa dukiyar su da ta marayan a haɗa da juna idan wata illa ta shafi dukiyar gaba ɗaya sai su ce to wannan illar ta shafi ɓangaren maraya dai ba ni su shafa ba ina fata an fahimta idan aka kawo tumaki ko awaki ko raƙuma na marayu suka haɗa da nasu lokacin da suka fasa nasu ba mai ƙwari ba ne na marayan ƙosasshe ne mai ƙoshin lafiya sai su adon raƙumi-raƙumi ne sai su ɗauki na marayan su sayar a madadin nasu sai su bar nasu ramen ne da marayan idan suka sake kashe kuɗi dinarinki wanda yake nazari na maraya mai kyau, sai su ɗauki na marayan mai kyau su yi amfani da shi, sai su bar masa nazari su ce dirhamin bi dirhamin. Idan ma akuya ce, sai su ɗauki mai kyau su bar wa maraya mara kyau su yi satin bi satin. Idan ma rago ne faruhun bi faru, idan ma raƙumi ne jamalin bi jamalin, dinarin bi dinarin. Sai Allah ya ce wala tasulu amwaluhum ila amwalikum, bayan ya ce wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib, kar ku sanya al-khabith mara kyau da tayyib da kyakkyawa, ya kasance ku ma ku mara kyau sai ku bar shi, sai ku ɗauki nasu wanda yake kyakkyawa din bai kamata ku musa ba. An gane ku? Wala tasulu amwaluhum ila amwalikum, ku daina garwaye dukiyoyinku da nasu in dai da manufar ku sanya nasu din. Innahu lalle kin dukiyar malaya din kana quban kabira, ya kasance zunubi ne mai girma. Lafazin al-hubu yana nufin al-ismi, daga hadar rajulu yahubu hauban ko huban, akan ce hada idza asima yahubu ya asamu kenan, mutumin da yake cikin zunubi ko cikin aikin laifi. Al-haubu sai zanto shi ne masdari din, ko al-haubu da yawa ha'un din fataha, ko al-hubu da yawa ha'un din damma. Sai dai al-qur'ani ya zo da al-hubu din, bai zo da al-haubu ba. إنه كان حوباً كبيراً. لفظ إنه بمرنا كما زوى دع الأكل أكل أموال اليتامى لليتم دوكر ملايطين كان ياتفاً في حوباً كبيراً جنبي نيمي جرما بيك ما تكون يسن تيشي ولكي الله نقوك كنسي كي دنجر بدوكر ملايطين وتفاق أن نقول للي بكتر من دوكر ملايطين كي هنسا يقول بإيكا يكيا إيكا هري زوى لوكة ديار وزي بلد إيباسي يزوى يهنك لي إيباسي كما يبدأ آية ذات يبياني أن نقوى haramun ne cin dukiyar maraya. Kamar yadda wannan aya take huban kabira, can gaba za mu karanta ayar da za ta ce cin dukiyar maraya din ma kamar cin wuta ne, kamar garwashin wuta ne, mutum ya sa a gabansa yana ɗaukan garwashi, garwashi yana sa a baki yana haɗiya. Duk mutumin da ya ci dukiyar maraya, mutumin da ya ƙwace wa maraya sulusi, mutumin da ya shiga cikin sulusin maraya ko cikin gonarsa, mutumin da ya ƙwace masa kuɗi, mutumin da ya duk abin da ka ɗauka na dukiyar maraya ka tabbatar wuta take fiye a cikinka, laifi ne mai girman gaske. Bata wannan aya tana razari tana firgici, inda dukiyar maraya a hannunka sai ka kula da ita, in za ka yi masa hidima ka ɗauka daga cikin dukiyar ka kai masa, amma ka yi masa daidai yadda ya dace, daidai da inda kai dukiyar ka ne haka za ka yi, daidai yadda masu hankali suka amince haka ya kamata a yi, haka ya kamata ka yi. To sai aya ta gaba Allah ta yi.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
Hadisi ya tabbata ta kai sayi Bukhari daga ummuna Aisha Allah ta kare da gareta, take cewa wato abin da yake faruwa a da lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam shine anna rajulan kana lahu yatima, wani mutum da marailiya a karkashin sa, fa nakaha sai ya aure ta, wa kana laha azkun kana da gona ta da gine mai yawa, wa kana yumsikuha alaihi sai ya kasance ba wai dan yana son ta bane ya aure ta, sai dan saboda gonar da ginanta. ولم يكن لها من نفسه شيء فتكفى باتنا من قولته كوسنت اتكن جوسيا اما سي اوليك فهو دا قومة دا بينا دا اذا انتانتو يجاج قومة دا بينا وتو اولي دا من فرقين جادين كيان فنزلت فيه في ولنا آية فسقة وإن خلتم ألا تكفتو في اليتامى اوات رواير دا قدي امنا آية فاتن اتما تكن صحيح البخاري Urwa ibn Zubayr ne ya tambayi ummuna Aisha dangane da ma'anar wannan aya, wa in kuntum Allah taqsutu fi sama, menene ma'anar wannan aya? Sai ummuna Aisha ta ce, yabna ukhti hadhihi al-yatima takunu fi idhn waliha, mareni ya ce za ta samu kanta karkashin kullawar wakilinta mai dukkan lamarinta, tushrikuhu fi malihi, tana da dukiya mai yawa sai ta danka dukiyar a hannunsa, wa yu'jibuhu maluha wa jamaluha, sai ga dukiyar tana da yawa, sannan kuma ya ga yarinyar kyakkyawa ce, sannan kuma ba ta cikin irin matan da aka haramta masa ya aure ta, fa yuridu waliyuha an yatazawwajaha bi ghairi an yuqsita fi sadaqatiha, da haka sai ya so ya aure ta ba tare da yayi mata adalci ba wajen sadaqinta, fa yu'tiha mithla ma yu'tiha ghairu, a madadin ya ba ta irin abinda inda wani ne zai bayar sai ya bayar da kasan haka, ma'ana matsayinta na ilimi da sanin ya kamata da kyawun halitta da wayewa ya kai a ce misali sadakinta 30,000 ko sadakinta 50,000 ne, da ya tashi tunda shi dama shi ne wakilinta, shi ne yake da damar bayan shawararta ya tantance sadakinta, to sai ya nemi ya aure ta bisa ga sadakin 15,000 ko 20,000. Ina fata mun fahimta. Wato a nan gurin rashin adalci shi ne mai yasa bai ba ta sadakin da inda wani ne haka zai bayar ba. Inda wani ne ya zo aure za a ce a sai ka ba da sadakin 50,000 kilima a ce 100,000. Ina fata mun fahimta. Amma shi sai ba da sadaki kasar haka, to irin wannan su ne aka haramta musu yin irin wannan auren. Fannuhu an yanki hukunna, sai aka hana su aure su, illa an yi fito lahunna, sai fa in za su yi wa matan adalci, wa yablughu lahunna a'la sunnatihinna fi sadaq, su kai makwarar abin da ya kamata a baiwa wannan yarinyar na sadaki in an lura da iliminta da sanin ya kamata tsinta da sauran abubuwa da ake lura da su. Fa umiru an yanki huma ta da lahumin nisa, aka ce in dai aure za ka yi ba za ka cika mata sadakinta ba, ya laifi zai ka aure wata a wani gida inda za ka je can kai ne da wani alwali, amma a nan wurin kai ne mai bayarwa kai ne mai karɓa, kaga da za ka yi adalci in ba ka ne tsoron Allah, don ya halatta ɗin idan yarinya tana karkashinka kai ne wakilinta ya kasance, kuma in kana son ta ya halatta ka aure ta ka zanto kai ne mai bayarwa kai ne mai karɓa, zama a sai za ka kiyaye su zama shaida. Ina fata an fahimta. Wannan ko zai iya faruwa kamar a ce ba wata mace da babanka da babanta wa da gani, kaga akwai aure a tsakanin ku, iyayenta sun rasu, kai ne cikin danginta mafi kusanci sai ka ɗauke rukunta, da ta girma kuma kai kana son ta, ba wanda zai ce mata haramun ne ga aure ta, sai dai mata za su yi mata surutu, sai ya mun rena yarinya a gidanmu, mai mata kaza ne zai gawo ta kishiyar mu, wannan to idan ta iya rigima ko sai ta murta sai kuma ba a komi ba kai murfi su a tabi a haka ko ba haka ba, dan dai ba kai haramun bai da ke haka, to dai kan mata za su ce ba ta kyauta ba, amma babu wata aya ko hadisi da yake maka ba ta kyauta ba, aya za ta ce ba ta kyauta ba ne yayin da in ka tashi ba da sadaki sai baka ba ta abin da ya kamata a baka ba, to nan ne ba ta kyauta ba, amma in za ka ba ta abin da ya kamata ya halatta. Ina fata an fahimta. Sai ka tara jama'a ka ce ya jama'a wanda da yake wa wakilci ita nake ba ku labarin na aurawa kai na kuma na karba bisa ga sadaki ka, jama'a su ce mun shaida, ba wani mai fiki da yake sai auren ka da yau, auren ka yayi a fiki hanse a qur'anance a hadisance, babu wani da yake maka wannan auren bai ba, tunda dai gashi kai ne wakilinta, ba ka da wakilin sama da ita, sai kawai in ka ga dama ka dan karanta ka ce bari in bayar wani alwalancinta ni kuma yanzu na karba, amma ba haka aka dole bane kai haka, ma'ana dai an hana su aure su ne kadai in ba za su ba su cikakken sadakin su ba. Kana urwatu urwa ibn zubairi yace qalat aishatu aisha tace wa inna an-nasa istaftaw rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da hadhihi al-aya, bayan wannan aya ta sauko wa in kuntum allah taqsutu fi al-yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa, sai ko mutane suka ji suna wa annabi fatawa akan abinda aya ta yi magana akai, fa anzalallahu fi allah yafarkada wa yassaftu laka fi an-nisa qul allahu yuftikum fihin wa ma yutla alaykum fil kitabi, abin da suke tambayar ka Allah na bada fatawa, kuma abin da ake karanta muku ma cikin littafi tun ya bada fatawa akai, wadansu kuma ne ba su fahimta ba, amma ayar ta yi bayani wa qaulillahi ta'ala fi ayatin ukhra, Allah ya kara fada wa targhabuna an tankihuhunna, ma'ana kuna son ku auri matan da suke karkashin ku ko ne wakilan su, amma ba ku son ku ba da cikakken sadakin da ya kamata a ba su, wannan bai kamata ba. رغبة أحدكم أن يتيمة حين تكون قليلة المال والجمال هو بيك أستاذ وعي أتكفل يكون جسنا دي أستاذ الآية وبنجد تعالى وإن كنتم الله تكسطوا في اليتامى إذن كن جسنا ولن بازات إيهن آدل في باء دنجني دأبين بيشا في ملايو فدأنا ملايو نماتا marayu na ƴan mata da ke karkashin ku, kuna jin tsoron ba za ku iya musu adalci ba in ku ne za ku aure su da kansu, ko kuma za ka aura wa ɗanka, kaga anan gurin din za ku isa su daki da makaɗin tun da ke za ku biya su dakin ɗanka. In kun san ba za ku yi adalcin ba, to ku bar su karku aure su, fanki hu ma taba lakum minan nisa, ku je ku auro abin da ya daɗa a gare ku na adadi, minan nisa ina mata masna ko daidai biyu, wa thulatha ko uku uku, wa ruba'a ko kuma wato ainihin furhudu. Lafazin masna yana nufin isnataini isnataini, ya lafazin thulatha yana nufin thalatha. Ba ta amfanta da haka ma sai zan koma bani lil adl, dan saboda ka sukan ce thulatha sukan ce ruba'a, amma kuma daga ruba'a ba a ji ba, amma waɗansu a cikin waɗansu ɗanikin za su ga har akwai har zuwa ga ishara wato goma goma. Abin nufi in za ka ce mutane ku raba kaza ko biyar biyar ko shida shida ko bakwai bakwai har ya halaka su ce goma goma, ba ina nufin wajen auren ba ne goma goma, ma'ana kalmar yadda ake mata tasrifi a cikin harkar larabci, ko ba haka ba, dan kawai ne zai ya saki kalmar goma goma a cikin rubutun kalmomin da na faɗa, ya ce to mala ya ce a aure goma goma, ni ban ce Ubangiji ta ce masna wa thulatha wa ruba'a, biyu biyu uku uku hurhuɗu, ma'ana ka auri biyu ya auri biyu ya auri biyu, ka auri uku ya auri uku ya auri uku, ka auri huɗu ya auri huɗu ya auri huɗu. Ba kuma kamar yadda waɗansu suke kawo kalmar bane ba, su kawai abinda ake nufi ka auri biyu, kuma wata rana sai ka ƙaro uku, kuma wata rana sai ka ƙaro huɗu, nawa kenan ba da mata tare ke. Akwai waɗansu wanda suke kafa hujja da wannan aya dan san zuciya su ce ya halatta mutum ya auri mata tara, dan sun ce haɗawa ne. To a nan gurin abinda ake nunawa biyu biyu, ma'ana kowane ɗayanku ya auri biyu biyu, ko kuma kowane ɗayanku uku uku, ko kuma kowane ɗayanku hurhuɗu, abinda ake nufi kenan. Amma ba ana nufin biyu ka haɗa da uku ka haɗa da huɗu su zama tarwa, ba haka aya take nufi. Da haka ne ma ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa wawun ɗin da ke cikin masna wa thulatha wa ruba'a daidai take da au, masna au thulatha au ruba'a, domin da au da wawun dukkaninsu suna cikin hurufi na atafi, harfa na atafi, wani na wakiltar wani a cikinsu a cikin alkur'ani. Akan kawo au ana nufin wa, fala ta tayi minhum asiman au kafura, ana nufin asiman wa kafura. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati au ashaddu qaswa, ay fa hiya kal hijarati wa ashaddu qaswa. An gane ku? Fadkurullaha ka zikrikum aba'akum au ashadda zikra, ana nufin wa ashadda zikra. Amma sai kawo au nalal khilafata au kanat lahu qadaran kama ata rabbahu musa ala qadari, ma'ana nalal khilafata wa kanat lahu qadaran. Amma sai aka ce au kanat lahu qadaran, ma'ana au na zuwa wurin wawun, wawun na zuwa wurin au. Masna wa thulatha wa ruba, ya tabbata cikin hadisi Ghailan, ɗaya daga cikin abin nan wani ba maguje da ya musulunta, Ghailan ibn Salima ya mutu yana da mata, wato ya musulunta kai yana da mata goma a ƙarƙashinsa, sai manzo Allah ce kuzu minhunna arba'a, zaɓi huɗu sauran kuma ka kyale su, ma'ana wannan ya nuna ba a wuce adadi huɗu wajen yin aure. Mata goma gare shi da ya musulunta, manzo Allah ce to ba zai yi ka zauna da mata goma ba, zaɓi huɗu ka kyale sauran, sai zaɓi guda huɗu ya kyale sauran. An fahimta ko? Amma manzon Allah khususiyarsa ce ya zauna da mata tara lokaci guda, wannan ya keɓance shi ne shi kadai, inda ya so ya kara ma zai kara. Ina fata an fahimta, kamar yadda ya keɓance shi ne shi kadai, in ya ga dama ya raba kwana, in ya ga dama ya ƙira daban kwana, turji man ta sa'u min hunna wa tu'wi ilayka man tasha. Amma mu ko dole sai mun yi raban kwana bisa ga adalci, duk wanda yake da mace sama da ɗaya sai ya yi raban kwana bisa ga adalci. Ubangiji ta'ala ce masna wa thulatha wa ruba, fa in kuntum alla ta'dilu, in kun yi tsoron ba za ku iya adalci ba, fa wahidatan sai ku takaita akan mace daya. Duk wanda yake gani in ya auri mata biyu ba zai iya adalci ba, mafi kyau ya takaita akan mace daya shine fa wahidatan aw ma malakat aymanukum, ko kuma ma kai auren ka samu ku yanga, amma ku yanga irin wanda musulunci ya shar'anta, wanda ake samu ta hanyar da musulunci ya tsara. Sai Allah ce zalika adana alla ta'ulu, rike mace daya tal ko rike ku yanga kadai, adana shi ya fi kusantar da ku Allah ta'ulu, yadda ba za ku karkata ba zuwa ga wata. Mai mace ɗaya kaga shi babu zalunci a cikin zamansu, tunda ba wani rabon kwana da ake, kullum ita ce kuma shi ma shi ne, za a yi ta zama a haka shekara sha biyar shekara ashirin, wannan in ya san ba zai iya adalci ba, haka aka yi masa hukuma ya tsaya. Wato sai wannan ya nuna a ce yin aure sama da ɗaya
ba a yin sa sai in mutum ya tabbatar zai adalci, wanda duk ya san bai adalci ba bai halatta ya kala ba sai dai ya takaita akan ta irin tun ladan noma wanda kuma ba kai kawai kanka ba zai kawo sai kawai za ka ɗaurin aure a zai ɗauro maka to sai ka hakuri da ita a ita zama a ka san ko irin wanda ke zafe na shekara 20 baya ai ya kawo banda zaben ka yanzu in ka za ka zaɓa yawanci auren ba da baka ai za ka fita a kai ba shi zaɓa da kansa ba to sai dai ka zauna da ita a kan haka babu yadda ka iya amma in ka yadda za ka yi adalci to adalci cikin al'amura guda hudu ne adalci wajen rabon kwana adadin kwanan da kai a ɗakin wacce shi za ka yi a wacce kila kwana biyu kila kwana ɗaya kila kwana uku ko kwana 15 zan yi rabin wata a nan in zai yi rabin wata a can yadda kuka yi ittifaki kai da su ya halatta in ma suka ce a'a mu ba mu yadda ba kamata a raba awanni duk a wannan rana kana ɗakin wance duk a wannan dare kana ɗakina ya halatta in suka ce a'a ba haka za a yi ba a yin rana ba ka nan kana kasuwa ko wace ba za ta same ka ba amma lokacin da ka zo da daddare karfe 6 na yamma zuwa 12 na dare kana ɗakin amarya karfe 12 na dare zuwa 6 na safe kana ɗakin amarya wani uwar gida shike na ya halatta in suka yadda da wannan ba iyakance ba cewa dole sai kwana biyu dole sai uku abinda ake so raba daidai cin awanni ne kwanaki ne darare ne watanni ne makonni ne raba daidai ba bambanci waɗansu kuma suna ganin idan mutum suna jego ba a raba kwana da ita waye ce za a raba kwana da ita ko tana jego sai dai in ita ce sai ihsani ta ce je ka san dakin tunda ni ba zan iya komai ba shikenan wannan ita ce ta maka sadaka ita ce ta ga dama ta maka ihsani sai ta maka fatan Allah ba ta lada amma in ba haka dole ka zauna kai ma ka bi kauri na jego kai ma ka bi kukan gari yaro ya ce maka in ya a kunnen ka ba yadda ka iya dole ka tsaya ka tsaya saka ba za ka ce boye tana jego ba za a raba kwana ba waye tunin tana jego ba a raba kwana sai dai kawai ita aka ce ta ji tausayin ka in kai mai sha'awa ne ita kuma tana cikin jinin jego ya za'ai kaga dole ka tafi can gurin ai babu yadda ka iya anan gurin sai a lallace ka ki yi hakuri in je can dakin tunda ke kina cikin jinin jego ta ce ita ba za ta yadda ba ki yi hakuri ba zan yadda ba to sai na ku fito da tiya ya ji so in yi zan fada cikin zina ba za mu zan ji to amma dai so ake ka lallace ta waɗansu malaman ma suka ce ya halatta ta sayar ma da kwana to amma waɗansu matan in sun san za su sayar da kwanan kaga ai kwanan zai yi tsada da yawa a gaskiya su yi ihsani ya fi lada sama da su sayar su yi kyauta da kwanan ko sadaka da kwanan ya fi lada sama da su sayar shi zai fi jawo musu kusanci zuwa ga Ubangiji Ta'ala wannan adalci wajen kwana kenan sai adalci wajen tufafi kwaliti din tufafin da kai wa wanci shi za ka yi wa wanci ba ka halatta wanci ka sai mata a tamfa ɗar Holland ko ɗar Ingila waccan ka sai mata Nigerian wax ko Cote d'Ivoire a nan gurin da aka ce adalci wajen tufafi abinda ake nufi darajar tufafin ya zanto ɗaya ce na wanta bai fi na wanta ba adadin tufafin ya zanto ɗaya ne na wanta bai fi na wanta ba kwaliti din ya zanto ɗaya ne na wanta bai fi wanta ba amma ba lalle bane yawan ta ya zama ɗaya ta iya yiwa za ta sai musu shadda wanta tana da girman jiki in za a yi mata riga da zani da gyale a cikin shadda ana buƙatar yadi 8 ko yadi 9 wanta kuma ba ta da girman jiki yadi shine ya ce ta ko biyar adalci shine waccan ka ba ta takwas ɗinta wannan ka ba ta biyar ɗinta ina fata an fahimta sannan baya cikin adalci ka ce wai dole sai kayan ya zama kala ɗaya ya zanto matar ka matan ka sun zama kamar uniform mata hudu a tamfa duk iri ɗaya mata uku duk a tamfa iri ɗaya uku ko wacce ka zaɓe ta wacce irin kala kake so wannan tace ni ina son green wannan tace ni ina son ash color wannan tace ina son blue wannan tace yo ai ka ma rafa ado a ga kala daban-daban a gidanka amma idan kala iri ɗaya ce dan me zaka burge ina cinyewar ina burgewar amma kaloli daban-daban kai ma ya fi burgewa sai ka zaɓi ko ke wata kala yake so kaza sai ka rubuta ke fa kaza amma dai a tamfar dukkan ta ita ce yar Holland ce ko dai yar English ce ko dai shadda ce yar kaza amma dai kala ɗin daban-daban in su suka ce kala ɗayan suke so haka shikenan amma dai ba kai ne zaka yi dictating cewa dole sai ka sai kala ɗaya ba sai gidan ku iri ɗaya ta aika sa wannan al'ada ce ba daidai bane kace zaka yi musu haka to kaga dole kai adalci wajen abin da ya shafi tufafi sannan kai adalci wajen abin da ya shafi abinci abinda zaka ciyar da wacce shi zaka ciyar da wacce akwai malamai da ke cewa ko wacce za a ciyar da ita da abincin gidansu abin nufin in wani ɗan talakawa ce matarka za ka ciyar da ita masara da sauran abubuwan da ake ci a gidan masu karamin karfi wacce idan masu kuɗi ne gidansu ko sarauta ne za ka ciyar da ita abinci wanda ake ci a gidan babban gida irin su kuskus da wane ne da wane ne ababai ne na wannan ba gaskiya bane abin da yake daidai shine kai karfin ka ake kallo kai mai ciyarwar ba karfin gidansu ba kaddara ka auro irin gidan masu kuɗi kai kuma baka da kuɗi samunka bai kai abincin da ake yi a gidansu ba, to a ne za ka je ka samu cikon. Kaddara ka auro irin gidan talakawa kai mai wadata ne, sai ka mayar da abincin gidanka ya koma ƙasa da ƙarfinka don ya dace da gidansu. Kaga ai su karo da hankali, ya tukaro da shari'a. Abinda Allah ya ce liyuntu zu sa'atin min sa'ati, mai yalwa ya ciyar daga faɗin yalwarsa. Wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, wanda aka taƙaita dukiyarsa ya ciyar daga ɗan abinda Allah ya bashi. Ashe kai mai ciyarwar ake kallo ba gidansu ba, to kaga sai ka daidaita su wajen abinci, sannan ka daidaita su wajen tashin kwana. Ana nufin wani ɗaki biyu da falo, wance ma ɗaki biyu da falo, wance ɗaki sabkwancin da ban ɗakin sa da kicin ɗinta, wance ma haka. Ba daidai bane wannan kai mata ɗaki biyu, wancan kai mata ɗaki ɗaya. Ba daidai bane wannan ƙaton ɗaki wadatacce da ban ɗakin sa a ciki, wancan kuma ka haɗa ta ban ɗakin ta da sauran na ya ayyuhan nasu a cikin gida. Kowace sai ta musu daidai wa daida, sai ita ce ta karɓa a haka take ta yadda. To wannan shine haƙiƙanin adalcin da sai ya samu, sannan kai aure sama da ɗaya. Duk mutumin da ba zai iya yin wannan ba, ba su halatta ya aure sama da ɗaya. Dan Allah ce wa in kuntum alla ta'dilu fawahidatan, idan ba za ku yin adalci ba ku takaita akan daya. To kaga anan gurin amfani ko shine kar mata su dauka cewa adadin magana ma sai an raba, adadin dariya ma sai an raba, adadin murmushi ma sai an raba, wannan ba daidai bane. Wa ce idan ne wa wanda dariya haka ke ma zan miki dariya, ma'ana abin dariya ya faru kan dakin nayi, sai kuma dakin kawai na shigo ba a tsoro shi da fitin dariya, ya sai kike mahaukaci ne ba ko na saba. Wannan ba a raba adadin dariya, wannan kamawa take yi. Adadin hira ba a rabawa, kamawa take yi. Hatta adadin saduwa a cikin dare guda ɗaya, ke dai daren ne naki. Amma kila wance tana da bukatar har ko mijinta ya kusance ta so biyu ko so uku, wance kuma so ɗaya shikenan. Ba a cewa tunda mutum ya yi so biyu a can nan sai ya yi so biyu ko uku a can, uku a can gurin. Ya danganci sha'awa da kuma kowane ɗaki me ake da shi na jan hankalinsa da yana da sha'awa. Wani ɗakin sun iya jan hankali, wani ɗakin ba su iya jan hankali ba, wani ɗakin ta iya kwalliya, wata mai ɗakin ba ta iya kwalliya ba, ba ta iya ado ba. Wani ɗakin idan ka shiga komai a gyare, komai an ajiye shi inda ya ba takalmi a kan gado, ko wani guntun birni a kan gadon ka da za ka bari. To kaga nan gudu ya kaga abubuwa na jan hankali, kowane ɗaki akwai dabarar da Allah ya gasa. Ke dai kin samu kwana na baki, amma ke ce za ki gamsar da ni yaya zan yi wannan, ke ce za a bar ki da ƙwarewarki da iya riƙe ɗana miji. Akwai da ka iya riƙe ɗana miji, ta riƙe mijin, mijinta yadda ka san yaro ɗan yayi, ta sarrafa shi yadda take so. Akwai ko mai girman kai, a san cikin mata akwai saraki, ita ba sarakiya ce, ba za ta mutso kusa ba sai ka matsa kusa, ba za ta taɓa ka ba sai kai ka taɓa ta. Tana taɓa su ɗin ma tana ɗan ture hannunka, kuma a kan abin da tana da sha'awa, tana da bukata, amma ita kawai jimbiya ce. To kaga ai abubuwan daban-daban suke. Ubangiji ta'ala ya ce fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, in ba za ku iya yin adalci ba sai ku taƙaita akan mace ɗaya, ko kuma ku yanga da daman ku ta mallaka. Zalika adna alla ta'ulu, hakan shine yafi sa ba za ku karkace ba, ba za ku yi zalunci ba. Tsayawa da ɗaya in ba za a iya adalci ba, shi ne zai sa ba za ka zama azzalimi ba kenan. Wa atun nisa'a saduqatihinna nihla, ku bai wa mata sadakinsu nihlatan, wanda yake wajibi, wanda suka ce nihlatan bisa ga daɗin rai, shi ne ma'anar wa atun nisa'a saduqatihinna nihla, fa in tubina lakum an shay'in minhu nafsan, idan sun yafe muku wani abu na sadaki ɗin, ganin damar su yasa tace na yafe maka, ma'ana bayan ta karɓa sai ta dawo maka da shi duka ko rabi ko ɗaya bisa uku. To shikenan babu laifi. Fa kuluhu hani'an mari'a, sai ku ci wannan sadakin hani'an, wato halal da daɗa kenan, mari'an wanda yake mai kyakkyawan ƙarshe ba mummunan ƙarshe ba. Wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tu'tu sufaha amwalakum, kar ku baiwa wawaye dukiyoyinku, allati ja'ala Allahu lakum qiyama, waɗanda Allah ya sa su zama sune kashin bayan rayuwanku. Warzuquhum fiha waksuhum, ku arzuta su wani abu cikin dukiyar, ku yi musu tufafi. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ku faɗa musu faɗi dangaɗa. Wannan gaba cikin wannan aya hukunce-hukuncen tana da yawa, kuma tana da faɗi, kuma tana da ƙaton bayani. Da haka mafi kyau mu dakata a haka, gobe sai mu tashi a kanta. Abin da muka faɗa ne daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana.